بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Asabar, yau tara ga watan Shawwal shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Maris 2026 daga masallacin mu na Darul Hadith Salafiya, makarantar Malam Albani Gari, Allah ubangiji ya gafarta masa. Muna karkare darussa a cikin littafin Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadli, wannan shine darasi na 81 a cikin wannan littafi mai albarka, wallafar al-Imam Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barr ibn Namari al-Qurtubi rahmatullahi alayhi, wanda ya rasu a shekara ta 463 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muna son yin fadi wannan damar da muka ta'aziya ga ƴan uwa da iyalai na wata mata da ake cewa Sister Rashida, ɗaya ce daga cikin pioneer staff, ma'aikata da aka ɗauka a karo na farko a makarantar Albani Science Academy. To daga baya ta yi aure, ta koma garin Lagos na jin da aure, kuma mun samu labarin Allah ya mata rasuwa jiya Juma'a, an yi mata jana'iza. To muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta mata, Allah ya mata rahama, Allah ya ba iyalanta hakuri. Ta kasance mata ce mai himma kwarai da gaske, da ita ce kamar typist ko sakatariya ta makarantar Albani Science Academy. Allah ya gafarta mata. Idan ba manta ba, muna bibiyan Ibn Abdul Barr a inda yake tattauna mana akan matsaloli da suka samu wato ɗaliban ilimi da masu harkar ilimi a ƙasar Andalus. Yau kusan shekara 1000 ake wannan zance, kuma muna ta kallon abin da irin yadda ya kama da yanayin yadda muwa muke rayuwa a wannan lokaci, a kuma wannan ƙasa tamu mai albarka. Za mu tashi a gaba ta wato gaba ta zama ta 1607, shafi na 459 a wannan nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi, wanda yake mata laƙabi da Sahihu Jami'i Bayanul Ilmi wa Fadli. Malam ya ce, wato yana magana akan cewa idan mutum ya kasance wanda bai iya yin magana ta ilimi, shi zai ce ai an ruwaito kaza, malamanmu sun faɗa mana kaza, duk da haka kuma ya dinga shiga rikicin malamai. Ya ce to wannan ya yi kama da wani karin magana da ake a Larabci da suke cewa shakauna ilaihim kharabal iraqi fa'abu alaina luhumal baqar fakanu kama kila fima mada urihassuha wa turinil qamar. Shakauna ilaihim, muna koka musu, mun kokanta musu kharabal iraqi, rugurugu za ƙasar Iraki da Tatar suka yi shekara ta 1656. Fa'abu alaina da Umar Bakar, su kuma suna ba mu labari, suna aibata mu a kan hukuncin naman saniya. Fakanu kama kila fima maza, sai suka zama ɗabi'arsu ta yi kamar yadda ake faɗa tun da ana cewa urihassuha, ina gwada mata tauraruwar suha, waturinil ƙamar, ita kuma tana ce mini ga wata. Wannan duka azanci ne. Abu na farko, baitin farko abin da yake nawa shi ne, ana gaya wa mutum wata babban matsala, shi kuma yana kawo wani abu ƙaramin abu wanda bai kai ya kawo ba. Ana magana akan yanzu ina makoma al'ummar musulmi na ƙasar Iraki wanda kafirai suka kwace garinsu. Kaga wannan babban matsala ce. shi kuma yana cewa dan Allah ne hukuncin cin naman saniya idan ya kwana ya danyi ya bi din nan idan da ake cewa wai ana ruwa ya ci makadi kana kalangu ya jiki ana babban magana kana kawo karama to sai Balarabe ya ce shakauna ilaihim kharabal iraqi fa abu alaina bi tumal baqar ana danganta waƙar ga mawaƙa mabambanta wasu suna danganta ta ga wani mutum mai suna Munzir ibn Sa'id al-Balluti ko kuma al-Kumayyi wani waƙi ce kuma waƙan shi'a shi yasa ake da shakka ma akan wato me asalin ma'anar zancen dai azanci ne dai na Larabawa to sukan buga shi sukan ce innahu masalun yudrabu ala adami takafu'il kabaya idan mutum ana magana wata babban magana sai kawo wani shirme ce da Allah kai kamar shi da Allah ana magana ta kirki ka kawo wani ba wai sai ce ana nuna maka ana ruwa ya ci maka di kana kalangu ya jiki ana ga maka di ta ruwa ya ci shi kana magana kalangun shi ka fai lalaci wai shi ma ruwa ya taba shi to fa kanu kama kila fi ma madha uriha suha ina gwada mata asuha wata taurawa ce wadda take da wahalar gani da ta nan wancan yana mutunta a baitin sa wa man ba ta tulal layli yar asuha saha asuha wani tauraro ne karami wanda sai an nuna mutum da kyar zai gane inda yake ka wato kamar wata mas'ala da kiki da ke buƙatar tunani da zurfin bincike wai ina gwada mata asuha ita kuma tana gwada mini farin wata wanda kowa na iya gani shi to wannan kuma shi ma haka ne wato ramzun lil masail al azab akan ce bawushi yakan ce ana gwada maka annabi kana rinsa ido yanzu wannan karin magana mai kyau ne kuwa za a iya cewa bai da kyau ko mutane masu cewa lafazi kaza bai yi ba lafazi kaza bai yi ba da tun ji wannan hankalinsu zai tashi wallahu alam ni ba san matsayin shi ba وفي مثل ذلك يقول منذر بن سعيد المنذر ابن سعيد ما يكون يكي تيوى غديريا من قوم يقولون كل ما طلبت دليلا هكذا قال مالك وإن أت قالوا هكذا قال أشحب وقد كان لا يخفى عليه مصالح وإن زدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قال فهو آثق فإن قلت قال الله دج وأكثر وقالوا جميعا أنت قرن مماحك وإن قلت قد قال الرسول فقولهم ائت مالكا في ترك ذاك المالك يتي غديري من قومي يتي الأمرنا يا ركبتي ناكاس نارسا يد زنجد وسمتاني يقولون كلما طلبت دليلا misal da suka faɗi magana aka ce ina hujjarta sai su ce haka za ƙala malik haka malik ya ce yana cikin muwadda yana cikin mudawwara yana cikin kaza da kaza wa in uttu qalu na sake cewa ni dai ina buƙatar dalili ku gaya mana hujjar ku a wata mas'ala sai su ce da ni ƙala ashhabu ne ya ce wa kad kana la yakhfa alayhi al-masalik kuma ka san dai ashhabu ya iya kafa hujja wa in zittu in na ƙara tambaya qalu sai su ce qala sahnun ce magana sahnun ce misluhu irin wannan zaccen wa man lam yaqul ma qala fa huwa afiq duk wanda bai faɗi wannan magana ba to ƙarya yake wa in qultu qala Allah in na ce musu to Allah kuma ga abin da yake a cikin Al-Qur'ani dajju sai su fara hayaniya wa aktharu fi hayaniyan ne yawa wa qalu jami'an anta qarnun mumahiku ce kai dai wato wani irin karkataccen mutum qarn qahu wanda ya lankwashi mumahik kai lankwashashen mutum kai baka kan tafarki madidici wayin qultu kad qala ar-rasul fa qawluhum idan ku nace musu annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama su ku sai su ce ائتي مالكا ka je ka rike maganar malik fi tarki zakal malik ka bar wancan zancen da kake ka bar hadisin nan ka rike maganar malik yace to wannan na rasa yadda zai yi shi to ya zaka rishi wannan sai dai addu'a Allah shi ne su kawai wa ajabu an-nazara fi ikhtilaf ahli misr wa ghayrihim min ahli al-maghrib fi ma khalafu fihi malikan yace mutanen kasan mu mutanen Andalus waɗanda ba su yadda a kawo hadisi ko a faɗi nassin aya ba, sai dai a faɗi maganar Maliku, amma kuma sun yadda a yi a tattauna a cikin khilafiyya, a cikin saɓanin da ke tsakanin Maliku mutanen Misra da mutanen Maghrib, duka su ɗaliban mazhabin Malikiya. Bima khalafu fihi Malikan, sun yadda a ɗauki maganar mutanen Maghrib su Sahnun su Ashhabu, ko a ɗauki maganar mutanen Masar su Ibn Wahab, a duba bambancinta da ta Imam Malik. Min ghairi an ya'rifu wajha qawli Malikin wala wajha qawli mukhalifihi minhu, ba tare da sun san hujjar Maliku ko hujjar waɗannan da suka saba musu. Walam yubihu an-nazara fi kutubi man khalafa Malikan ila dalilin yubayyinuhu, amma sun ce ka kan tattafa Imam Shafi'i, inda shi kuma shi yana saba wa Maliku kuma yana faɗan hujjar sa. Wancan kawai za a ji magana ne tsura a cikin tsoron su Ashhabu. Shi kuma Imam Shafi'i zai ce Maliku ya ce kaza, amma ni kuma ina ganin kaza ne saboda kaza saboda kaza, suka ce shi ka karanta na shi. Suka ce jahalin fihim wa qillata nushin, saboda jahilcin su da rashin sanin abin da ya kamata. Wa khawfan, da kuma tsoron min an yattali a ɗalibu alama hum fihi min al-naqs wal qasm, da kuma tsoron kada ɗalibi ya ga abin da suke fama da shi na talaucin ilimi da takaitawa. Duk malamin da aka ji a turi san ɗalibin shi je saurari wani malami na sunna, to wannan shi ne abin da ke galibi ke jawo haka, tsoro, tsoron za a ji cewa ashe shi bai san abin da yake ba. Wahum ma amma wa safna ya'ibuna man khalafahum ya tusabuna, sannan kuma duk da wannan zaka ga kuma duk mutumin da ya saba musu suna aibata shi, suna cin namansa, suna gulmarsa. Wai ta jawo duna da kasda fi zanni, suna wuce maka ida rawa wajen bakinsa. Da yuhi musami'a lahum annahum ala haqqin, suna so su gwada wa wanda yake jin su cewa suna kan gaskiya. Wa annahum awla bismil ilmi, kuma su suka fi cancanta a kira su da malamai. Wa hum alhalin su din ba komai bane, kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an, kaman kawalwalniya ne a cikin fako wanda mai jin kishirwa yake tsammanin ruwa ne. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a, wannan shi yake ce ma iktibasi, ko kaga ayan alqur'ani ce amma ya narka ta cikin zancansa. Mai kawalwalniya shi ne irin wannan kyallin da yake yi akan titi daga nesa, zaka dauko kamar ruwa ya kwanta, to mai jin kishi idan ya hango haka sai ya dauka ruwa ne ya tafi, da ka isa wajen sai ka nema ka rasa. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an, Allah ya ce wajadallaha indahu fawqahu hisabu. Wa inna ashbaha al-umuri bima hum alayhi ma qalahu Mansur al-Faqih rahimahullah, yace su sun fi kama da abinda Mansur al-Faqih yake faɗa, yake cewa khalaquni wa ankaru ma aqulu qultu la taj'alu la ta'jilu fa inni sa'ulu ma taquluna fil kitabi fa qalu huwa nurun ala sawabi dalil wa kadha sunnatur rasul wa qad aflaha man qala ma yaqulu rasul wa ittifaqul jami'i aslun wa ma yunkiru hadha wa dha wa dhaka al aqul, yace khalafu sun saba magana ta, wa ankaru ma aqulu suka yi musun abinda nake faɗi. Kuntu sai nace musu la ta'jilu, kar ku yi gaggawa, fa inni sa'ulu, ina da yawan tambaya. Ma taquluna fil kitabi, me kuke faɗa game da alqur'ani? Fa qalu, suka ce huwa nurun, shi haske ne, ala sawadi dalili, kuma kullun shi qur'ani yana bada hujja akan abin da yake shine daidai. Wa kaza sunnatur rasuli, haka nan kuma shi qur'ani wato da shi da sunna dukan su haske ne. Wa kad aflaha man qala ma yaqulu rasul, wanda da yake faɗan irin maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke faɗin irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, to ya tsira. Wa ittifaqul jami'i aslu, yace haɗuwar su ɗin da gaba ɗayan su shine tushen da ake kafa dalili akan shi. Wa man yunkiru hadha wa dha wa dhaka al-aqul, ba wanda yake musun wannan da wancan da aka ambata na kusa da wancan da aka bada tun farko dole maganganun ba mai hankali baya musu wakaza na hukumu bil qiyasi fa qulna yace musu kuma hakanan ana yin hukunci da qiyasi fa qulna min al jami' in jami' al rijal ya'ti al jamil sai muka ce daga kyawawan mutane magana ne kyau take zuwa fata'alu naruddu min kulli qawlin ma nafa al asla aw naftahu al usul aw naftahu al usul yace ku zo mu yi watsi da wani zance wanda yake yayi barambaran da asalin yayi barambaran da qur'ani da sunna ko kuma qur'ani da sunna sun kore shi yace ku zo mu yi watsi shi fa ajabu fa nudhiru fa idha al ilmu ladayhi huwa sai huwa al yasir al qalil da suka yadda aka tattauna sai aka gane ashe ilimin da ke wurin su dan kankani ne ba san qur'ani ko sunna ba فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها يتي إنه رنك يا كأوانا ككياي الأصول سني كائدوجي نئلني كما كباس مهمانك وعلم أن منعني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسير الجمل المحتملة للمعاني ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حب السنن وتدبرها واقتدائهم في البحث والتفقه والنظر وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح وانا ما قال يا جماعة هذا مهم من شكرا لك برمو جيتا عنكم يتي وعلا ka sani da cewa annan man'uniya bi hadis sunan duk wanda ya bada muhimmanci wajen haddace hadisai wal ahkamil mansusati fil qur'ani da hukuncen hukuncen da aka ambata a cikin alqur'ani hukuncen hukuncen fiqh da ke cikin alqur'ani ka haddace su ka fahimce su wa nazara sannan yayi bincike yayi diba yayi nazari fi aqawilil fuqaha cikin manzanin malaman fiqh أبو حنيفة مالك شافعي أحمد بسورن فجعله أولا على اجتهاده مفتاحا سيسن يما غنغنوس سزوم مش مبوئي ستيما كامش سستاش أهنيا وجنغان يا يا أكي قباتد على الأمر وكي يأي لتو تشور بيوكي مفتاحا لطرائك النظر لن يغان يد ما لمسكي هاركوكي وتسير الجمل المحتملة للمعاني da kuma yadda suke fassara jumloli hadisai da ayoyi wanda ke daukar ma'ana fiye da guda daya wannan yukalid adan min taqlidus sunan amma bai makalkale wa daya daga cikin malaman yace ba ruwan shi da saura ba bai makalkale wa daya daga cikin malaman irin yanda ake makalkale wa hadisai ba allati yajibu linqiyadu ilaiha wanda su hadisai wajibi ne a mika wuya zuwa gare su ala kulli halin duna nazari a kowane yanayi ba tare da ba ba walan yurih nafsuhu mimma akhadha alulama bihi anfusuh bai hutar da kansa daga abinda su ma malaman suka yi ba min hadhi sunani wa tadabburha na haddace hadisai da yin la'akari da ma'anonin su wa qatida'ihim fil bahth kuma yayi koyi da su a farfajiyar bincike wa tafahumi da kokarin fahimta wan nazari da kokarin bahasi wa shakara lahum sa'ayhum kuma ya dinga yaba musu yana gode ma ayyukan su to nan ne ibnu hazm ya samu zagaye Allah ya gafarta mai shi dai ba a same shi da yaba wa malamai ba sai yana kyarar su shi ma afadu wa nabahu alayhi a yaba wa malamai akan ayyukan da suka yi, akan abubuwan da suka yi na alkhairi. Babu wanda zai tsira a ilimin da zai buɗe gaba ya dinga suka malamai. Irin wancan ɗan Kano ɗin nan da aka kama ɗan gidan Ƙadiriyyar nan, shi ma haka ya dinga aibata malamai. Tun yana aibata malaman ɗariƙarsu da malaman gidansu da malaman Kano da malaman Najeriya, har ya fara shiga na cikin littattafai. Ya fara da Sisyuɗi, ya tsallaka kansu Ibn Hajar, ya tsallaka kansu Ibn Taymiyya, bai tike ba sai da ya tsallaka kansu Habbai, har kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gigara, shi ne ya samu wannan halaka da yake ciki. Don haka mutum bai zuwa yake zai yi tafarkin ilimi, kuma ya dinga aibata malamai da ɗaliban ilimi. Duk in ya zauna ba yi da magana illa su kan malamai da su kan ɗalibai da su kan masu harkar ilimi, da wannan su ba su iya ba shi ya iya. Babu laifi idan ka gane kuskure ka gyara mai, amma ya zama suka ce aikinka, wannan yana da hadari ƙwarai da gaske. To shi ne yake cewa a wahamidahum ala sawadihim, ya gode musu akan daidai ɗinsu, allazi huwa aktharu aqwalihi, wanda daidai ɗin ya fi yawa a cikin maganganunsu. Walam yubarri'uhum min az-zalal, bai ce ba sa yin kuskure ba, kama lam yabra'u anfusahum minhu, kamar yadda su ma ba su taɓa cewa ba sa kuskure ba. Fahaza huwa ɗalibi, wannan shi ne ɗalibi na gaske, almutamassiku bima alaihi as-salafu salih, shi ne wanda yake riko da tafarkin magabata. Kaji shi ma tun lokacin su ma ɗalibai suke a kan tafarkin magabata. Shi ma Ibnu Abdulbari kaji shi ma ya ce wannan shi ne ɗalibi da ke bin tafarkin magabata na ƙwarai. Wa huwa almusibu li hazzihi, wannan shi ne zai samu rabansa. Wal mu'ayinu li rushdihi, shi ne wanda zai gamu ido da ido da shiriyarsa. Wal muttabi'u sunnata nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wannan shi ne bin sunna. Ka dage kai karatun Qur'ani, kai na hadisi, kai na fiqh, ka shiga tilkafan malamai, kai min kaya, ka ga yadda suka yi, ka yabawa alherinsu, kai musu addu'a. Kar ka ce su ba sa kuskure, kar kuma ka aibata su da kuskurensu. Ya zama wannan shi ne tafarkin. Yace to in kai haka kana kan tafarkin magabata na ƙwarai, kana kan tafarkin shari'a, kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hadith sahabatihi radiyallahu anhum, kana bin shari'ar sahabbansa, Allah ya kara musu yadda. Wa amman ittaba bi sanin akharuhum, kuma kana bin tafarkin tabi'ansu. Wa man afa nafsuhu min an-nazar, wanda ya hutar da kanshi shi baya bincike. Wa abraba amma zakarna, ya kauda kai daga duk wani abin da aka ambata. Wa arada sunana bi ra'ayihi, ya dinga jayayya da hadisi kawai da ra'ayinsa da molanka, ya zauna akan wata katuwar kujera kawai, ya sa wata riga kamar maroƙi, da hadisin da aka kawo shi bai dama ba haka bane, da molanka ya zauna cikin ɗalibansa ko cikin ƙauyawa waɗanda ba su san abin da suke yi ba, suna zuga shi suna abin nan, suna kuruta shi ba abin da ya sani, in banda suka hadisai. To wannan wa rama an yaruddaha ila mablagi nazrihi, yana ƙoƙarin wato ya tunkuɗe hadisai da tunaninsa kawai da fahimtarsa. Fa huwa dallun mudillun, matacce ne mai ɓatarwa, bai yarda da hadisan kaza ba, bai yarda da hadisan kaza ba, hadisan mahadi ƙarya ne, babu wani dujal, babu kaza, bai yarda da hadisan da suka ce ayi azumi lokaci kaza ba, irin suke shawar nan da sauransu. Irin wannan abin da ‘yan kalakasu suke yi da waɗannan ‘yan malikiyar ƙarya ta Kaduna, duk irin shi ne. Kaji Ibnu Abdulbari ya ce to wannan ɓatacce ne mai ɓatarwa, zallun mudillun, dujal ne cikin dujalawa, shiɗani ne cikin shiɗan. Ce wa man jahila zalika kullahu aidan, wanda kuma bai san komai a cikin waɗannan abubuwan da ake faɗa ba. Wa taqahhama fil fatwa, amma yayi tsalle ya haura katanga, ya get crashing, ya shigo cikin fatawa bila ilmin, babu ilimi. Fa huwa ashaddu aman wa adalla sabila, to wannan yafi tsananin makanta ta jahilci, yafi kuma tsananin bacewa daga tafarki madaidaici. Nan ma sai ƙara kawo karin magana, ko san da yake malami ne yana da alaka da adabi sosai. Ya ce laƙad asma'ata lau na dai ta hayyal walakin la hayata liman tunadi, wannan ma karin magana ne suke kar walau narun nafakta biha aba'at walakin anta tanfuku fit turab fir ramadi shi ma karin magana ne laqad asma'ata shi ai abinda kake fada laqad asma'ata lana da tahayyan abinda kake fada inda da me rai kake magana to da ya isa ka yi walakin la hayata liman tunabi amma wanda kake kira dai ji matacce ne wato an iya abinda za a iya inda mutum mai hankali ne ya gani sai suke cewa walau narun na fakta laqad aba'at inda wannan hura wanda kake inda wuta ce yake hurawa da yanzu ta tashi ta ruru ta yi haske walakin anta tanfaku fir ramadi amma kana hurawa ne a cikin kura cikin yashi wato duk wannan maganar da yake idan mutum zai yi ba ma zai gane yake zai gane ma wala surkulle ne yake duk wannan abin da yake fara to shine ma'anan laqad asma'ata launa dai tahayyan walakin la hayata liman tunadi wannan waka wani mawaki ne a zahiriya amru ibn ma'adi kari shine ke fada wannan magana yace kad alimta annani la kad alimtu annani la aslamu min jahilin mu'anidi mu'anidin la ya'lam yace na san wannan maganar da nake jira ibn abdul bari ba zan taba kira daga zagi da cin mutuncin jahilai masu taurin kai wanda ba su da ilimi kana fada wannan magana yaran irin waɗannan malamai ƴan dagajin za su tafaka da zagi da cin mutunci da aibatawa shine abin da yake fada su ma zamanin sa akwai irin su yanda duk irin katobarancin da ake bugawa a Sultan Bello akwai wawaye wanda suke ganin cewa wai ilimi ne ake karantawa shekara da shekaru malaman mu suna fada su malam Albani Allah ya gafarta mishi su malam Dr. Birnin Kudu Allah ya saka mishi alkhairi su Professor Muhammad Sani Umar Jalle Allah ya saka mai da alkhairi su Professor Mansur Sokoto duk sun yi wannan maganganun kuma waɗanda suka san shi ne farin sani amma jahilai da wawaye da ƴan ta'assubanci za su fito cikin social media su ci musu mutunci an taɓa malami a ce malami ne na Allah amma ba ya da aikin banda karanta hadisi in banda sukar sunna in banda kwashe ƙafa ahlus sunna da nuna cewa wai ƴan shi'a ma sun fi su gaskiya haka wancan shi ma ya dinga yi a kano ɗan gida Abu Jabbarin ɗan gidan Kadiriyar shi ma haka ya dinga wannan iya shirya a ce da Allah ya magani shi in na jan ce Abu Sulaiman Kaduwe da wasu bayanai ana ta karantawa ana ta mamaki yin matsaya na buta kan shi ana ta magana ya fito su takadduwa ko irin takaddun nan na yawon istifan ne ko ne wasu sirori ne yake bayani yi babba kuma ta kan shi wallahi Allah ya mana maganin shi to irin haka ne kuma da wancan shi ma na katsalan na matattakar nan gashi nan ga sanan da irin waɗannan wato mutane marasa albarka ga sanan kurare daban-daban Allah ya tsare mu daga barnar su malamin su gaba da cewa ولست بناد من مقالة فائن ولو كنت في غار على جبر وعر يتي بذاك تبس إيرا دقا مغنر مي سوكا با كودا كنا تكون ونو كوغو أكون ونو دوسي مي وحالا حوا وتقودا باكا وجي ومتاني كوما داجي كذونا كي كريكا تي با روان كذا سو سو دباكا سو كذا جيسو باكا سو سزاجيكا سناس زاجيكا a ce mutumin da ya koma daji ya zauna kan mahaukaci za a maka wannan zagin akalla haka mutane suke su gara ma ka zauna a cikin su ka yi abin da za ka iya ka yi haƙuri da jafarinsu ya ce wa man zalla bi yanzu minan nasi saliman walau ghaba anhum baina kha fayatayi nasar ya ce wane ne zai tsira daga zancen mutane ko da ya tsira daga su ya koyi a tsakankanin wato abin nan tsakankanin fuka-fukan shahu wa'alam ya akhi anna sunana wal qur'ana kuma aslur ra'ayi wal iyaru alayhi ka sani cewa ya kai mai karatu da qur'ani da hadisi su ne asali wanda ake gina fahimta a kai ba fahimtar ce asali wanda za a gina ma'anar qur'ani daga fahimta ba sai an samu qur'ani da hadisi da nasi'a gina fahimta a kansu ba za ka gina fahimta ka sannan ka tafi labar me qur'ani da hadisi suka ce ba irin magana irin da yadda rika suke sai da suka kikiro maulidi suka ce addini ne sannan sai aka tafi labar hujjoji da haka kullum sai a ce an garo sabo hujja hujjar da faɗa bara daban da ta bana yanzu shi ma shine yanzu irin wannan abin da jahili suka lakaba wa malamai maganar malamai su zama yan siyasa su ga takara jahili ne suka fara yin magana fa da kuma wasu wadanda fi qulubihim marad da sai kuma da suka cusa malamai tunanin sai yanzu malamai suka tafi laliban hujjojin da za a tabbatar da abu ta kaga ana tafi gamiya duk irin wannan shine duk abin da mutum ya samu ko da abin da ake cewa nisfu hujja nisfu dalil to sai ya kame shi ko abin da ya kai dalili ba saboda haka qur'ani da sunna su ake nazari a tadabburi idan an ga abin da zai iya zama hujja a cikinsu game da kaza sai a faɗi wannan magana ba wai sai an faɗi magana sannan a tafi lalubo hujja daga baya ba yace wal iyaru alayhi al iyar shine kaliba inda ake zira abin nan mai sunan shi alburushi a jikin bindiga bindiga ba tana da ramuka inda ake saka alburushi ba shi suke cewa al-iyar kwasfar da ake saka alburushi idan ɗayan bindiga harbuka ruga ɗin nan an aka lankwasa ta akwai ramuka ko wanda za a jajjera to wannan ramuka shi ake cewa al-iyar kaga dole alburushin ana so ya shiga sai ya dace da ramu sai ya zama size ɗin shi ko to shine qur'ani da sunna su ne wannan ramin duk ra'ayin da ake so daidai da su sai ya dace da su walaysa ar-ra'yu bil iyad ala sunnati ba shi ra'ayin ne za a ce sunna ta amma da ta tayi kamar shi ba bal sunnatu iyarun alayhi sunna ita ce take ne hujja wa man jahila al-asla lan yusibil far'u abadan lan yusibil far'a afwan abadan wanda duk ya jahilci asali to ba zai taba yin wato bai taba dacewa da reshe din ba qala ibn wahab hadathani malik anna iyas ibn muawiya qala li rabi'a iyas ibn muawiya ibn qurra wannan alqalin cikin alqalai masu hikima da aka yi a tarihin musulunci ne dabara din alqali ne da yake da hikimomi akwai labaran shi a cikin littafin aturqul hukumiyya da kuma abin nan wato tabaqatul qubat yana da aja'ib sosai tabi'i ne cikin malamai baban shi muawiya ibn qurra sahabi ne ya taba yin wani mafarki shi da baban sa san haudoki suna ta guje-guje ba wanda ya tsere wa ɗayan to sai ya fahimci fasara mafarkin cewa da shi da babansa za su rasu ne tsawon shekarunsu ɗaya wato in baban ya shekara 70 to shi ma shekara 70 zai kuma haka ya faru baban shi shekara 75 sai ya rasu to nan da ya kai shekaru na 75 shi ma rayuwarsa bayan mutuwar baban kenan zai kwanta bacci kawai sai ya ce mutanen gidan shi kun tuna cewa mai gidan nan ya rasu yau shekarar shi san da ya rasu shekarar shi nawa aka ce shekara 75 to ce ni ma shi kasa 75 da kace ce to yau ba zan kwana ba ai ku dai kwanta bacci da ka ba ka tare da shi ya mutu yana na cikin tarihi da cikin sura da nuna bala ce fa inni la ujawiz al-laylata hayyan ni ma fa ba zan kwana ba yau shine fasara mafarkin shi din da yayi cewa shi da baban shi suna sukuwa a doki ba wanda ya wuce wani ma'ana irin yawan shekarun da baban shi a duniya ke irin su zai amma kaga ai ba za su kai shekarar rana ɗaya ba tunda ba rana ɗaya aka haife su ko to shine sai da aka ta faru da shi Allah ya gafarta musu to shine yake cewa qala li rabi'a inna shay'a idza buniya ala iwajin lam yakad ya'tadil duk magana idan aka gina ta yace duk abin da aka gina shi ala iwajin a karkace akan wani abu karkatacce lam yakad ya'tadil ba zai taba da cewa ba in ka gina fahimtar ka akan ra'ayi karkatacce ba zai taba da cewa ba ka riga ka gina asalin fahimtar ka akan maganganu irin na yan shi'a rafida ko irin na mu'tazila ko maganganu irin na asha'ira to yaushe za ka fahimci na su shi ka gina maganganun ka akan maganganu irin na waɗannan yan malikiya ga na kashe ni yaushe za ka fahimci na su shi yaushe za ka yi ilimi mai inganci ba za ka taɓa fahimtar yadda abubuwa suke ba, za a yi ta shan wahala ne da kai. Don jama'a don Allah ka ga wannan matsala mai sauƙi irin wannan matsalar yau Idi kuma yau Juma'a. Nabi ya ce wanda ya sallar Idi in yana da in ya ga dama ba sai ya Juma'a ba, amma mu dai za mu yi Juma'a ko iyanan ka tsaya kai ka san cewa yin Juma'a ya fi falala a kan barin, domin wanda Annabi ya zaɓa shi yake. Kuma a cikin maganar gaba ɗaya ba a rute cewa sahabbai suka ce to mu ba za mu yi ba, saboda mu muna son sauki. Duk suka je suka yi sallar Idi tare da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman a zamanin shi sai ya ce waɗanda suke ƙauyuka kuna lamunce muku ba ma sai kun dawo ba. Wato yana ganin titikon ma yana ganin wannan sauƙin ya su sun cancance shi, saboda Juma'a ɗaya ce a duka alƙari ita ce ta masallacin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wanda duk ya tafi ya koma ƙauyensu kafin ya je ya gama shagalin sallar sai ya dawo, musamman ma kuma wannan kisan sallar Idi ce ita babbar sallah, kafin ya je ya yanka dabban layinsa ya gama ya dawo wata kila ta yi zawani. Sai aka zo zamanin Abdullahi ɗan Zubair yana Makka, su bari faɗa wata magana da wata kila kusan ko wata wajen ta ba. Abdullahi ɗan Zubair a cikin sahabbai baya cikin fuqaha soja ne ɗan siyasa ne, hasali ma shi a Madina ma aka haife shi, shi ne ɗa na farko da aka haifa a cikin Madina. Sai da aka magana raunin dogaro da maganar shi a saɓa waɗancan matukunu. Ba faƙihi ne irin Aliyu, irin Usman, irin Abu Huraira, irin Aisha, irin Jabiru, irin Zaid ɗan Sabit. Sahabi ne cikin sahabbai da falalarsa, amma fa ba fa faƙihi ba ne farko kenan. Na biyu kuma abinda ake cewa yayin hadisi ɗaya ake ɗaukowa a Basauran, wanda wasu malamai suna ganin istirabi ne ma hadisin suka zo da shi. Wani hadisin ya ce ya yi sallar Juma'a ba Idi ya yi ba, wato sai da ya bari ranar Juma'a ta faɗo a ranar sallah sai ya ƙi fitowa Idi, sai ya fito kamar irin sanda ake yin sallar Juma'a da hantsi kamar ƙarfe 10 ko 11 sai ya huɗu ba, sannan ya raka'a biyu kaga Juma'a ce. Wata ruwaya aka ce ya yi sallar Idin kuma ya fito ya yi azahar raka'a 4 wanda aka saba yi. Wata ruwaya ta ce ya yi sallar Idi sai ya shiga gida bai sake fitowa ba sai la'asar. To wannan ita ce wadda ‘yan dagaji suke riƙewa duk cewa sai da sauran. Sannan kaga a cikinta ba a ce bai yi azahar ba, aka ce dai bai fito ba, domin dama ranar Juma'a babu jam'in azahar. Za ka duk da zai azahar a gida zai ko shi kaɗai ko da matarsa ko wani abu makamancin haka. To yanzu wannan ta ina za ka iya tada rigimar cewa babu azahar? Sai saboda kawai ka riga ka gina wani tunani, wannan tunanin kuma wanda ya fara fito da shi ƙarara Imam Shawkani ne, ya fi Shawkani ya rasu cikin ƙarni na 12. Duk malaman da ba su faɗa wannan magana ba, sai ka taɓa jin an kawo wani da ya wacce fasara ba. Kar mu manta fa a riwayar da aka ce bai yi sallar bai fito ba din, su masu rawaitowar su duk sun yi azahar, suka ce mun sallaci azahar furadan, ba inda kuma aka ce ya fito ya ce musu me yasa za ku yi azahar, aiwatawa kanku ba. Ko kun gane duka maganar fa ba ta kai ta zama wannan hayaniyar ba, ma'ana babu wani abu da ya ɗauke maka azahar. Don in ka ce azahar ana ɗauke ta saboda wannan matsalar, lazima haka shi ne duk ran da aka yi sallar Idi to babu azahar ko ba Juma'a ba ne. Ko kun fahimta? Lazima haka kuma duk wanda yake da wani larurar da ba zai Juma'a ba to ba zai azahar ba ne. Ce magana da Shawkani ya faɗa, Shawkani ya faɗe ta kuma magana ce sharra, cewa shi bai ga dalilin da za a ce in Juma'a ta faɗa a kanka kamar mara lafiya, kamar mata, kamar matafiya, wai kai azahar ba. Don Allah wannan magana yanzu haka take? Kowa ya san ba ka take ba. Amma ka duba yadda abin ya zama wani babban rikici, ka ga mutum yana harjaji ma da yadda ka san ya sha ƙwaya kuma wai karatu ne. To shi ne ya ce Musa ce idan malami ne ya faɗi wannan magana kuma ya zama iya fahimtarsa kenan, iya abin da ya sani kenan, to sai a ba shi uzuri a ce ana sa ran ma ya samu lada ɗaya. amma idan jahili ne shi da cikin wannan to ya shiga cikin fitina. Kuma dai magana shaukani ce, daga shaukani sai kafin ka je ko ina Amir Sanani ya ne radiya a cikin Subul Salam. Amma sai sai da tafi ya dauko magana ya kawo cikin fitina sana ya goyi bayanta, a Shekul Albani shi ma ya goyi bayanta. To kaga duk wannan magana ce ta mutu akhirun. Kuma zaka ga al-Allama bin Baz da Malam Usaimin duk sun mayar da raddi akan wannan zancen. Saraka babu wani wasu muke ci maka wai ina dalilin da za a ce ya azhar. Au kai dama baka san dalilin yin azhar ba kake yin ta tunda wannan dalilin da yasa kai musulmi kake azhar shine dalilin. Eh baka san dalilin yin azhar ba cewa Allah ya rubuta salloli biyar a tsakanin dare da wuni baka sani ba. Ashe kai ba karaman kalbin jahili bane ke. Wai sai an gaya mai dalilin da yake azhar. So al-asl shine ne yasa muka wannan kwatancen abinda ya kawo wannan shine mutum ne ya gina fahimtar shi akan wani karkataccen ra'ayi to di yadda ka yi da shi ba zai fahimta abinda kake yi sai dai kawai a yanke mai hujja a yanke mai hanzari. Saboda haka tun farko jama'a abinda muka sha faɗa wa junanmu shine mu dinga bin tafarki madaidaici wajen koyon ilimi, mu koya a gun malamai rabbaniyyun, malamai masu buɗaɗɗiyar zuciyar da in sun gane abinda suke a kai kuskure za su dawo daga kanshi, malamai da za su nuna mana sirrorin ilimi yadda ake fahimtar karatu ba wanda za su kuntata mana tunani ba. Kamar yadda muka faɗa duk mutumin da zai ce kar ka saurari kowa sai shi kawai, me yasa sai shi wahayi aka mai, me yasa bai so ka ji na wani, aƙalla ya baka damar ka saurare shi ka saurari wani kana da abin da ake muƙarana. Mutum zai iya gane malamin shi ya san abin da yake ko kuma malamin shi kazzi ne sai ya ji malamin wani. Kamar yadda baka iya gane falalar garinku ko rashin falalar sai ka je garin wasu. Idan kai tafiya ka je wani gari ka je wata alƙarya nan zaka gane ku garinku ashe kuna da kaza mai kyau ne, kuna da kaza mummuna ne, kun more tauri kaza ba kun more tauri kaza ba. Yanzu mutumin da misali aka kai shi a Najeriya nan shekara 20 da suka wuce ko da biyar a wannan disahe na demokradiyyar nan bai taɓa sanin akwai inda ake kawo wuta ba a ɗaukewa ba wataƙila bai taɓa sani. Kuma ma da muka wuce wannan shekarun mun ma ban tabin wa. Amma ran da ka je ta ƙasa sai kai ta mamaki ta ce oh wannan sun more ba su ma sun iya ɗauke wuta ba. In ka ba su labari su kuma su ce oh yanzu da gaskiya akwai inda ake ɗauke wuta ikon Allah ce tana mamaki tana mamaki. So don haka ka ƙoƙari ka koyi ilimi a gun malami wanda yake rabbani, wanda yake kuma muhannaki a ilimi, wanda kuma yake da tarbiyya irin ta masu sana'ar ilimi. Waɗannan abubuwan da muke ta karantawa galibinsu ƙara'i ne muke, ya kamata a ce tuntuna a iya su. Allah ya kyauta ya ce inna shay'a idza buniya ala iwajin lam yakad ya'tadi, duk abin da aka gina a kan karkataccen wuri to ba zai taɓa miƙewa ba. Qala malikun yuridu bidhalika al-mufti alladhi yatakallamu ala ghairi asli, yana nufin mai fatawa wanda yake magana ba a kan tushe ba. Yabni alaihi kalamahu, wanda zai gina zancen shi a kai mai fatawa amma maganganun shi babu hujjoji na asali. Qala abu umar ibn abdul bari yake cewa wala kad ahsana salih ibn abdul quddus haythu yaqul, malam salih ibn abdul quddus yana cewa mawaki ne yace ya ayyuhad darisu ilman ala taltamis al-auna ala darsihi lan tablugha al-fara' alladhi rumtahu illa bi bahthin minka an usih, yace ya ayyuhad darisu ilman, ya kai ne kokarin koyon wani ilimi, ala taltamis al-auna ala darsihi, ba za ka nemi abin da zai amfane ka akan wannan karatun ba. Lan tablugha al-fara' alladhi rumtahu, wannan reshen da kake ta karantawa ba za ka taɓa kaiwa gare shi ba. Illa bi bahthin minka al-usl, sai kai bincike game da al-usl. Al-usl shine al-asas, irin Hausa Malam Bulo Usman yace shishike, wai mufradin shikashikai kenan ji Malam Bulo Usman. To shine ina ga wannan shine shishika, wannan shine waki inda zaka ga mutum ya iya koyan fiqh a zaure daga ahalari har muktasar ya iya su. Amma ba zai iya solve maka problem guda ɗaya wanda yana cikin tafa saboda bai san usul ba, ya kace shi dai kawai zai iya jan wannan bakin ya fassara yadda aka fassara mishi, garbage in garbage out, saboda bai koyi wani abu na usulul fiqh ko maqasid shari'a ko ulumul qur'an ko wani abu makamancin wannan ba, haka ba zai iya ta'amuli da nasus ba. Amma sai kaga wanda ya shekara huda a university ya karanta shari'a ya ta'amuli da waɗannan ulumul ala din, sai kaga ya zo kawai yana ma wannan barazana kawai kamar ya kishi karatu kuma ya kishin da gaske. Shi dai gashi ya karanta littafai da yawa amma ilimin shi babu yawa. Ko interview aka bi na limami sai dauki wannan da ya gama jami'ar tayi din kawai a ce shi ne, sai kuma wanta a ce to an ba shi naki, ba zai iya ba. So ba zai solve problems ba, bai da methodology na research, ba shi da skills na yanda ake managing text, yanda ake ta'amuli da nasoshi. Allah ya kyauta. Wali Mahmud al-Warraq, al-qawlu ma saddaqahu al-fi'l wal-fi'lu ma saddaqahu al-aqd, la yathbutu al-far'u idha lam yakun idza lam yakun yaquluhu min tahtihi yaquluhu min tahtihi al-asl. Yace al-qawlu ma saddaqahu al-fi'l, zance na gaskiya shine wanda aikin ka ya gaskata shi, azar aikin ka yayi kama da zancen ka. Wal-fi'lu shi kuma aiki, ma saddaqahu al-aqd, wanda hankali ya gaskata shi. La yathbutu al-far'u idza lam yakun yaquluhu min tahtihi al-asl, reshi baya tabbata in ya zama a ƙarƙashin shi babu asalin da ke ɗauke da shi. Wa min abiyatin Ibn Ma'adan rahimahullah, wa kullu sa'il bi ghairi ilmin farushuhu ghairu mustabana wal ilmu haqqun lahu diya'un fil qalbi wal aqli wal lisan. Yace wa kullu sa'il bi ghairi ilmi, duk wanda yake ta kafafa ba tare da ilmi ba ya shiga ya fita, farushuhu ghairu mustabana, shiriyar shi ba za ta tabbata ba. Wanda duk yake shiga harkar karatu babu ilmi. Wal ilmu haqqun, ilmi gaskiya ne, lahu diya'un, yana da wani haske fil qalbi, a cikin zuciya, wal aqli, da cikin hankali, wal lisan, kuma zai bayyana a harshen ka. Wa qala Abu al-Attahiya, wa innamal ilmu min iyanin wa min sama'in wa min qiyasin, ce ilmi yana faruwa ne daga abin da ka gani da idanka da kuma abin da ka saurara da kuma abin da zaka iya kwatantawa daga wancan da ka ji da wanda ka gani. Wa ana Hassan ibn Atiyya anna Abu Darda kana yaqulu lan tazaru bi khairin ma ahbabtum khiyarakum, ba za ku gushi ba da alkhairi matakar kuna kaunan zababbun cikin ku, manyan ku da malaman ku da masu mutuncin cikin ku. Wa ma qila fikum alhaq fa araftum fa inna arifahu kafa'il, da kuma matakar ana fadan gaskiya kuna ganewa, to alherin ku ba zai kare ba, ce domin da wanda ya san gaskiya da wanda ya aikata ta duma ɗayansu ɗaya. Wa malikin samitu rabi'a ta yaqulu, malik yace na ji malamin mu rabi'a ibn abi abdurrahman yana cewa laysa alladhi yaqulu alkhayra wa yaf'aluhu bi khayrin min alladhi yasma'uhu wa yaqbalu, wanda yake aikata alkhayri yake faɗa yake aikatawa ba shi da bambanci da wanda yake ji kuma yake ganewa. Wato ɗalibin ilimi wanda yake saurara yake ganewa, da kuma wanda ya riga ya ilimin yana aiki da shi, duka suna kan tafarki mai kyau. Qala malik wa qala zalika lis-sana'i ala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu, wannan magana Rabi'a ya faɗa ne yana yabon Umar ibn al-Khattab. Ma kana bi a'lamina walakinahu kana asra'a ruju'an ila al-haqq ila idha sami'a al-haqq, ce Umar ba wai yafi kowa ilimi bane amma yafi kowa saurin komawa kan gaskiya da zaran ya ji ta, wannan ya bashi ƙarin falala akan sauran mutane. Qala Abu Umar rahimallahu al-qa'ila, Allah ya ji kan me faɗin wannan magana, laqad bana lin-nasi al-huda ghayra annahum gadau bi jalabibil huda kat tajalbab, yace shiriya ta bayyana ga mutane ga tanan suna ganinta, sai dai sun samu matsala, sun riga sun saka sun yi lilli'i sun rufe kansu ba su san ganin gaskiya. Jalabib jam'u jalbab. Wa khataba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yawm al-jum'a fa qala inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, yace annabi ya kasance yana cewa la tazalu ta'ifatun min ummati al-haq mansura hatta ya'tiya amru Allahi azza wa jalla, mutane ba za su gushe ba a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yana taimakon su akan gaskiya har zuwa sanda al'amari zai kai karshe, wato karshen ainihin wato duniya ke. Wannan hadisi ne wanda yake wato sahihin hadisi Shekul Albani ya yi takhrijinsa, ya yi bahasi mai kyau a kansa a cikin littafin abin nan Silsilatul Hadith Sahiha lamba ta 270 daidai insha Allah. Muna ganin bari mu dakata a nan. Ina da wani appointment karfe 9, kada lokaci ya ƙure insha Allah. In Allah ya so, kamar yadda muka ce gobe za mu sake darasi guda ɗaya bayan sallar asuba. Insha Allah, gashi ne kuma bai ƙare ba haihuwa da tafiya. Na yi tsammanin zama mashi kwaf ɗaya, amma gashi shi yake mana kwaf ɗayan. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.